بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر شاءك قوات ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو نادة أليه لدى أشرين وان دي أشرين دي بيار قوات جون 1999 إن جماع المسلمي بسمان تابا بمقشي بمنا كرات للتافن الأقيدة الطحاوية شرهي دي تعليك ببما لمن حديثي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله a inda muke karkashin gaba ta 30 inda al-Imam at-Tahawi 31 al-Imam at-Tahawi sahibul aqidati was-sunnah yace wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawan duk wani kirarin annabta bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fata ne kuma son zuciya ne duk wanda ya miƙe ya kirarin annabta wa kanshi cewa shi annabi ne jama'a su imani da shi Allah ne mai wahayi matukar wannan mutum bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo to wannan kirari nashi bata ne sannan shi kuma batacce ne haka kuma son zuciya yake bi shi kuma masoyin zuciya ne ma'ana zuciyar shi kawai yake bautawa to muka ji mallan ya ta buga mana misalai dangane da haka har inda ya kawo bayani dangane da masu bin aqidar qadiyaniya ko kuma ɗan ahmadiyya waɗanda ainihin shugaban su ya fito yayin da'awar annabta a ƙarshen zamani din nan to muka ji cewa al-Imam at-Tahawi ya ci gaba da cewa wa huwa al-mab'uth ila ammatil jinni shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan aikin Allah ne zuwa ga dukkanin aljanu baki daya wa kaffatil wara hakanan kuma manzon Allah Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin halittu bil haqqi Allah ya aiko shi da gaskiya wal huda da shari'a wa bin nuri da kuma haske wad diya'i hasken kuma mai haskaka maka zuwa ka haukan shi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to da muka zo nan sai mallan ya mana bayani har wa yau cewa yana daga cikin aqidoji batattu na qadiyaniya cewa basu yarda da cewa akwai aljanu ba suka ce aljanu ma ƙarya ne babu su duk inda kalmar aljanu ta zo a cikin alqur'ani ko iblis ko sheidan sai su ce a ana nufin dan adam ne in ta zo da kalmar iblis ko sheidan sai su ce ana nufin takadarin mutum mugun mutum shi ake nufi da iblis kawai to muka ce wannan mas'alar saboda an samu wasu dake danganta kansu ga malanta a cikin ahlus sunna su ma sun fara musun wasu abubuwa na daga harkokin da aljanu suke yi shi yasa sai muka ga dacewar a tsaya a tattake mas'ala dangane da dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa aljanu akwai su qur'ani da sunna da ijma'in al'umma hakanan kuma waqi'in al'amari ya tabbatar da haka a aikace in kana bin mutane ɗai musamman mutane da ke zaune ƙauyuka ko mutane da ke wasu wurare waɗanda suke da kadaici a aikace sai kaga suna tabbatar maka da wasu abubuwa waɗanda ke tabbatar da cewa lallai aljanu ne to bayan da muka kawo wannan sai muka ga dacewar mu cika alƙawarin da muka yi tun farko na cewa zamu zo da cikakken bayani akan shi ainihin Ahmad Gulam al-Qadiyani shi wanda yake shugabancin wannan addini na Qadiyaniyanci tare da cewa kar ku manta wannan magana akan Ahmad Gulam reshe ce akan maganar da muke don mu muna magana ne akan khatamiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa manzon Allah shine cikamakin annabawa to kaga duk wani wanda ya da'awar annabta a bayan annabi ya kamata a fadi bayanin shi ko ai ishara gare shi to haka ne kuma zamu yi wannan gurgurdan yadda al'amari zai samu a nan gaba amma saboda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fara buga misali da ƴan Qadiyaniyya kuma muka ga hadarin ƴan Qadiyaniyya yafi yawa a nan Najeriya fiye da duk wasu masu da'awa annabta domin akwai Baha'iyya akwai su da dama waɗanda sun yi da'awar annabta ƙungiyoyi ne suna nan suna yaduwa a cikin duniya a yanzu tare da annabawansu da sauransu na ƙarya to amma wadda ta shigo mana Najeriya nan da hadarinta da sharrinta yake yaduwa ita ce Qadiyaniyya har ma kamar a Najeriya ba a san wasu waɗanda suke da'awar yiwuwar annabta bayan annabi ba in ba ƴan Qadiyaniyya ba to dan haka muka ga dacewar a tsaya a tattake wannan mas'ala insha Allah har wayo in ba ku manta ba da muka zo da littafin silsilatul ahadith sahiha da shi malam yayi bayani dangane da ainihin wasu daga cikin aqidojin su sai yace duk wanda yake son cikakken bayani akan aqidojin su to ya kamata ya koma cikin littafan da malamai suka rubuta masu dama suna bayanai dangane da aqidojin su tare da cewa ka sani an rubuta su kansu sun rubuta littafai shi kanshi Ahmad Gulam ya rubuta littafai da dama waɗanda su kadai sun isa su bayyana aqidojin shi malaman da suka rayu da shi sun rubuta littafai da dama waɗanda sun ta ainihin bayanai dangane da ainihin wato aqidojin shi amma a kashin gaskiya zan takaitu ne akan wato malamai guda uku waɗanda waɗannan malamai dangane da sani da suka yi wa Ahmad Gulam to zamu iya cewa sun zama tamkar wala yunabbi'uka mithlul khabir babu mai iya baka labari tsantsar labari na gaskiya akan Ahmad Gulam irin waɗannan malamai guda uku don haka nake son in amfani da wannan dama in ainihin wato yi kawo bayanai a ƙarƙashin littafan su ta hanyar tace wanda kuma wani babban malami yayi na farko shine Ash-Shaykhul Imam Abul Hasan Ali Al-Husaini An-Nadawi wani babban malami ne mai bin aqidar Ahlus Sunna Salafiyya a ƙasar India wannan malami yana nan da ranshi har zuwa yanzu babban malami ne mai bin sunna mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan a ce yana ɗaya daga cikin malaman da suka haɓaka addinin musulunci da bin sunna a ƙasar India a wannan zamanna ainihin da muke kurkusa din nan a yanzu Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri yana ɗaya daga cikin wato manyan malamai dake da kujera a kwamitin malamai na Rabitatul Alamil Islami Abul Hasan Aliyu An-Nadwi ga littafin shi Al-Qadiyani wal-Qadiyaniyya juz'i guda sunan littafin kenan sai kuma babban malami ainihin Ash-Shaykhul Imam Abul A'la Al-Maududi Abul A'la Al-Maududi babban malami ne wanda shi ma ainihin mutumin kasar Pakistan ne amma shi Allah madaukakin sarki yayi mishi rasuwa Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi shi kuma kaga littafin shi ma juz'i guda ne mahiyal qadiyaniyya wai mecece qadiyaniyya to Abul Hasan Abul A'la Al-Maududi kenan yana da tarjuma da yata alqur'ani a cikin ainihin juz'i guda shida da turanci kuma alherin Allah waɗannan malamai dukkaninsu suna jin turanci suna jin larabci suna jin yarukan su na urdun kuma don haka in suka yi rubutu da larabci sai su koma su fassara da turanci sai su koma su fassara da harsunan su shi yasa lallai waɗannan yan boko da ka gani a dage a ja hankalin su su fahimci addinin musulunci ba karamar hidima za su yi wa addinin musulunci ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sannan sai kuma babban malami ainihin Ash-Sheikh Ihsan Ilahi Zahir wannan babban malami kamar yadda na dan fara bayani akan shi na ɗaya daga cikin manyan malamai na kasar India na kasar Pakistan wanda yake yaje yayin karatun shi ne ma a Jami'atul Islamiyya Kulliyatul Hadith Sharif kwatankwacin shekaru 30 da suka wuce ya dawo kasar su ta India ya ci gaba da yi wa addinin musulunci kasar su ta Pakistan ya ci gaba da yi wa addinin musulunci hidima karantar da sunna fassara littafai da wa'azozi har da raddi zuwa ga kungiyoyi mabambanta irin su waɗannan Qadiyaniyya Shi'a da sauransu karshe ma dai ɗan Shi'a ne suka kashe shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sunan littafin shi kuma Al-Qadiyaniyya Dirasatun wa Tahlilun Ta'lifu Ihsan Ilahi Zahir wannan malami da ya gama rubuta wannan littafi sai koma ya fassara shi da turanci ya sa mishi da Qadianism ya sake yin bayani yadda yake da larabci kuma ya fassara shi zuwa ga harshen turanci to waɗannan malamai guda uku manyan malamai waɗanda tsakanin India da Pakistan su ƙwararru ne wajen masaniya game da ilimin aqida umuman gogagun malamai ne khususan a wajen tauhidi sannan kuma suna da masaniya kyakkyawar masaniya babu tambaba babu shakka game da ainihin wannan zindiki Ahmad Gulam to dan haka sai naga dacewar dukkai da komowar da zamu to littafan nan nasu sune za su zama mana sabtul maraje sune za su zama mana manya-manyan hujjoji akan wannan matsala amma kuma akwai wani babban malami a kasar Saudi Arabia Ash-Sheikh Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Hamdan Al-Ghamidi yayi littafi aqidatu khatmin nubuwa bin nubuwatil muhammadiyya aqidar cikamakin annabta da ainihin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan malami ya tato duk abubuwan da waɗannan malamai guda uku suka ainihin fada masu muhimmanci a cikin wannan littafi nashi ya kawo to sai naga dacewar wannan tatowar tashi tunda muna bada abubuwan ne a tattakaice amma yadda za su gamsar to sai mu ainihin bi wannan bayanai da ya akan qadiyaniyya sai ainihin daga ƙarshe sai mu ce maka to babbar hujja da ita ce waɗannan littattafai da kuma wasu littattafai ma waɗanda shi wannan malami ya ainihin wato dogara da su wajen kawo waɗannan bayanai nashi yayi su ne tun daga shafi na ainihin wato 241 har zuwa shafi na 260 da wajen 8 ko kuma ainihin wato zuwa da 70 har zuwa nan yayi waɗannan bayanai da ma dai ainihin wato bayanai da ya ƙara can gaba waɗanda duk suna da alaka da sharrori da munanan manufa na kungiyar qadiyaniyya domin abin da nake so ka fahimta kamar yadda na fara faɗe wancan lokacin kasar Ingila ita ce take kokarin kafa wannan aqida yayin da taga kasar India da take renanta wato kamar yadda Ingila ta reni Najeriya haka Ingila kuma ita ce ta reni India to yayin da Ingila take renan India a wannan lokaci sai taga irin karfi da addinin musulunci yake da shi irin manyan mahaddata alqur'ani irin yadda suke da manyan jami'o'i ga su aljami'as salafiyya waɗanda shekaru aru tana ta kyankyashe manyan almajire waɗanda ke zama manyan malamai na duniyar musulunci to sai Ingila taga to babu abin da ya kamace ta tayi irin ta gurbata wa mutanen kasar India musamman musulmi aqidar su game da ainihin al'amarin cewa annabi shine cikamakin annabawa to kaji kuma ta inda ta bullo da wannan makircin shi yasa abin da zai baka mamaki shine mafi yawancin littafan ƴan qadiyaniyya tun daga na larabci har na turanci kamar yadda lokaci zai zo gaba in Allah so zan zo zan buga misalai akan su zaka ga galibi duk daga kasar Ingila ake bugo su bugu mai kyau saboda gwamnatin kasar Ingila ce take daukan nauyin a yada kai a irin yadda Ingila take kashe addinin musulunci yaushe za a ce kuma wai ga Ingila tana buga littafai tana daukan nauyin ana kafa cibiyoyi da masallatai ana yada musulunci ya kamata kai tunanin wanne irin musulunci kasar Ingila da kasar Faransa da kasar Portugal idan suka shiga wata kasa ta musulunci za su yi mata mulkin mallaka sai su binciki ina manyan malamai na garin ina manyan littattafan da manyan malamai da suka gabata suka rubuta ina ne libraries littattafai waɗanda manyan malamai suka mutu suka bari waƙafi a rinka karatu ana samun ainihin wato ilimi a ciki ina waɗannan littattafan suke kasar Ingila sai ta bincike sai ta kwashe su tafi da su ƙasashen su nan kasar na daga cikin babban misali da dama akwai littattafan Shehu Usmanu da Shehu ainihin wato Abdullahi Gwandu da kuma ainihin Nana Asma'u da sarkin musulmi Muhammadu Bello duk waɗannan littattafai suna can kasar Ingila ta rike ta yi kakagida da su kai akwai inda yake a cikin Oxford University a can kasar Ingila ba zai yi dan Najeriya ya shiga wurin da reference library nasu yake ba wurin da yake library wato fanni ne na ajiyayyun littattafai ba dama a are su a fita da su to akwai inda ba a halatta waɗan Najeriya ma ya shiga ba su kutun da guda na daga cikin littattafan da Shehu Usman ya rubuta wanda yake turawa ba sa so akwai littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a Allah ya ji kansar da wani Ahmadu Bello shi ya je karbo kofin wannan littafi cikin hikima da siyasa ya zo kasar nan ya tafi kuma kasar Masar ya dauko babban malami Al-Sheikh Sayyidul Ahli ya zaunar da shi yasa yayi tahqiqin wannan Ihya'us Sunna na Shehu Usmanu ni ina da wannan asalin tahqiqin da Sardauna yasa Sayyidul Ahli yayi shi to sai aka zo ana buga Ihya'us Sunna a karkashin wannan ainihin bugun na Sayyidul Ahli sannan aka samu wani babban professor mutumin kasar Sudan da ya zauna University ta Ibadan shi kuma professor Hassan ya zo ya samu littafin bayanin wujubil hijrati alal ibadi wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi na Shehu Usmanu ya zo ya yi tahqiqin littafin ya fassara shi zuwa turanci aka buga shi waɗannan littafai guda biyu suna kona wa turawa rai sannan duk mai mulki azzalimi baya son waɗannan littafan shi yasa shekaru kamar 5 da suka wuce a garin nan da muka saka karatun littafin bayanin wujubil hijrati alal ibad duk fadojin garin nan sai da hankalin sai ta sai da suka yi ta kiran dattawa na izala suna ganin wai su ne shugabannin mu a jabirkin mu babu wani dattijo da ya kwana a zariya kakaf wanda yake shine shugaban mu duk magana da kaji mun yi ne a madadin mu ba mu da wani shugaba da zaka je ka kira ko shugaban wata kungiya ba shugaban mu bane ko wani limami ba namu bane ko wane ne ka kira ba zai share maka hawaye ba mu zaka kira lokacin suka yi talaliban da ta suka ce su ma ƴan zuwa jin karatu ya ce shi karatu shi yake shugabancin abin shi in kana da magana da shi ka je ka neme shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko
to haka wannan littafi ya tayar musu da hankali saboda Shehu Usmanu daya bayan daya ya rinka kiran manya-manyan sarakunan kasar nan da sunan kasashen su yana cewa sarkin gari kaza yayi haji yana azumi yana sallah yana zakka amma kafiri ne saboda yana fada da addinin musulunci kaje ka karanta bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi sannan sai kanin shi malam Abdullahi Gwandu ya kintsa zai tafi aikin haji sai yayi zango sai ya bi ta Kano sai mutanen Kano su ma suka ce ai babu yadda za a ka wuce algafata malam sai ka rubuta mana littafi akan hukuma da gwamnati da masu mulki da alkalai da irin abubuwan da suke yi daidai da abubuwan da suke barna ne a kasar nan bismillahir rahmanir rahim shi da ya fara paragraph na farko kenan da yazo irin kalmomin da yayi malam duk sarakunan kasar Hausa lokacin sai dai waɗanda suke bin alkur'ani da sunna daidai amma sai daga bansu ya fadi yace yayin da muka yi hijira da ni da dan uwana shakiki na shugaban zamanin mu Shehu Usmanu dan Fodiyo muka bar kasar Hausa kasar azzalimai kafirai zindikai maguzawa suna sallar su suna azumin su kuma amma tunda suna kafirci sallar su da azumin su ba zai amfana musu komai ba to shin yanzu da ake cewa wai ana kafirta musulmi amma kuma an yarda da Shehu Usmanu me yasa aka danna waɗannan littafa a fito da su mana sarakuna ne a ƙasar nan suna sallah da azumi da zakka alhazawa sunan su da Qur'ani a kotun su da komai da masallatai su suke abubuwa amma tunda sun tabo wata doka ta musulunci Shehu Usmanu ya zartar da hukuncin kafirci akan su kuje ku dauko littafin mana ku duba ku gani in ba ku iya karatun larabci ba ni ina da translation din na turanci sai a baku ku gani ku karanta ku gani da yaran da bature ya tarbiyance ku Allah ya kiyaye to saboda haka sai kasar Ingila a wannan lokaci ta amfani da wannan dama ta kawo wannan rudanin a kasar India manyan malamai da suka zage suna da'awar musulunci irin waɗannan sai zama an shagaltar da su saboda zuwan wannan da'awa sun koma suna ta muqabala da Ahmad Gulam sun koma suna ta ainihin raddi gare shi har da yawanci daga cikin su wasu suka mutu basu ainihin tsaya sun yi takamaiman hidima wa addinin musulunci ba saboda suna ganin wannan mutum ba karamin gurbata al'amarin musulunci zai ba domin yana da karfi yana da kuɗi da yake samowa daga Ingila al'ummar musulunci kuwa a kasar India a wannan lokacin musulunci yana da karfi amma kai in ka ji hanyar da suke taimaka mishi abin zai baka sha'awa kuma zai baka tausayi da takeici yadda suke taimaka addinin musulunci tun a wancan lokacin sai mutun ya auno shinkafa za a ci gidan shi ko masara ko dawa sai matar shi ta dan danki tafi guda sai a samu buhu sai a ware yau shinkafa za a ci wannan dan danki guda da za ta sai ta zuba a cikin buhun dan da duk za a sake cin shinkafa sai ta sake dankar tafi guda ta zuba a buhun in ya cika shine za a kai wa Islamic Center cibiyar yada addinin musulunci da haka suke taimaka addinin musulunci to a wata yau a wata nawa sannan buhu daya zai cika a wata so nawa suke cin shinkafa a wannan lokacin ka duba irin kuncin da ake ciki to kafin su samu karfin da za su taimaka addinin musulunci na gaskiya kasar Ingila ta aiko da biliyoyin pounds wanda za a yada ainihin wannan aqida shi yasa babu wata ƙasa da zaka je sai kaga cewa Qadianiya tana da cibiya tana da wani babban habara tana da wani babban malami wanda shine yake karantar da aqidarta suna da dabar su a nan West African countries a ƙasar Ghana suka aje dabar su suna da manyan malamai da manya-manyan limamai waɗanda ainihin suke rubuce-rubuce da turanci da larabci kamar yadda na faɗa kuma a nan ƙasar kuma sai aka samu da dama yarabawa sun rungume su ta wajen ainihin yammaci nan kuma in kayo arewaci sai aka samu wata zindikiyar wata bafulata na Aisha mai shanu a can ainihin ƙasar Bauchi da ita da zindikin mijinta su kuma su suka rungume wannan aqida wajen yada ta a tsakanin Hausawa suna rubuta littafai da fatawoyi da fassara littafan Ahmad Gulam zuwa harshen Hausa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan malami da muka ce zamu dogara da bayanan shi insha Allah a cikin wannan littafi nashi aqidatu khatmin nubuwa yace al-faslu thalith ad-da'watu al-qadiyaniyya war-raddu 'alayha da'awar qadiyaniyanci da kuma raddi akanta wato jama'a waɗannan bayanan wani zai ga cewa tunda da dama ma yanzu al'ummar musulunci sun gafala ma basu san ma abin da waɗannan kadiyaniyanci ke ciki ba to ina buƙatar a yesu wallahi haka muka rinka yin gwagwarmaya da jama'a fiye da shekara 10 da suka wuce in nazo ina bayani akan shi'a sai aga cewa to ai ko malam ma ya ce babu shi'a a Najeriya me za a tsaya ana bata lokaci mu matasa dake shige da fice a cikin jami'o'i da wuraren tarurruka da IVCs da ake yi, mu mun san akwai zunzurutun Shi'a a Najeriya tun lokacin. To saboda haka mu in mun zo muna fade, wasu sai suna jin haushin mu, me yasa muke tsawatar da mutane dodan da baya furgita su? Me yasa ake ma mutane bayanin abubuwan da ba su suke da bukata ba? Mu kuma mun san cewa hakikani mutane suna da bukatar waɗannan abubuwa. Hakikani kuma mun san cewa hadari ne ya taso wanda yake idan ya bugi mutane wallahi sai kowa yayi zazzabi. To me ya kamata a tsoratar da mutane ayi musu bayani akai, sai al'amari ya zo ya fantsamu a kasar nan kotsam, sai lokacin kuma aka ce ai dama an rinka bayanai, amma kuma waɗannan bayanai a lokacin an yi su a lokacin da ba su da amfani, suna da amfani a lokacin. Ina fatan mun gane wannan. Saboda haka lallai ne dole a bayyana waɗannan aƙidoji jama'a, dole ne a tsaya a bayyana su. Don me? Domin ɗan Najeriya yana da wani irin addini, shine shi addinin shi bai ginu galibi akan dalili ba. Mutumin Najeriya galibi addinin shi ya ginu akan sha'awa ne. Yanzu in ya ga ƴan Shi'a sun zo sun wuce rututunan sun cika titi suna tsallan maulidi, sai shi ma yana fatan Allah ya kawo wata rana su ma da za su yi haka. Shi irin wannan wato abin sha'awa ke bashi sha'awa, shi ba wai me ke da dalili a addini ba. Shi kuwa addinin musulunci dalili shine abin sha'awa, ba wai abin da zaka gani a ɗabi'ance kai sha'awa ba. Shi yasa Sayyidina Umar lokacin da ainihin komandojin yakin shi suka ci birnin Kudus da yaki, sai suka cire rigunansu, dukiya ta samu, yalwata ta samu, su Abu Musa al-Ash'ari aka zuba manya-manyan riguna aka yi ado, sai suka tafi wurin Kristan da ke gadin masallacin suka ce ka miƙo mana mabuɗin masallaci tunda mun ci gari masallaci ya koma hannunmu. Yace karatun da muka karanta a littafin mu bai ce irin ku ne masu wannan caɓa-caɓan adan za su karɓi wannan mabuɗin ba, an ce wasu talakawa ne, mutsu-mutsu su ne za su karɓi wannan mabuɗin, ko kuma kowa ya sha manya-manyan riga da abubuwa huluna a gaban goshi, ina ba ku bane. Sai suka aika wa Sayyidina Umar cewa mai gadin masallaci ya hana mu makulli. Sai Sayyidina Umar ya kintso tun daga Madina. Sayyidina Umar ba fa magana escort ake ba, motar da zai shiga ma fijo din bai da ita, jaki ne Umar, jaki guda daya da shi da yaran shi. Sayyidina Umar khalifa na musulunci, duniyar musulunci, gwamnatin shi tana fara tun daga Madina har kasar Sham, har kasar Azerbaijan, can wajen Bosnia su yanzu din nan, har nan gwamnatin Umar ba wai kasa ce yar kwaya daya, kasa daya, al'umma daya ba. Amma Sayyidina Umar jaki shine ainihin official transport din nashi, jaki ne zai hau zuwa ziyara aiki, kuma da shi da yaran shi bai samu arzikin shi ya hau ɗaya, yaran shi hau ɗaya ba. Sai suka kintsa, sai Umar ya ce kaga muka hau jakin nan mu biyu mun zalunce shi mun mishi yawa, mu hau shi tun daga nan haccan mun yi mishi yawa, mu kasa zango daga wuri kaza zuwa wuri kaza kai ka hau ni in kora, daga wuri kaza zuwa wuri kaza ni in hau kai ka kora, daga wuri kaza zuwa wuri kaza mu bashi shi kuma ya taka shi kadai ya huta, sannan kuma a ci gaba. Sayyidina Umar kenan, Sayyidina Umar kenan, ma'ana har fijo din gwamnatin kenan tausayin ta yake ji ka ta lalace da wuri. Kun ga Sayyidina Umar da suka fara tafiya haka ku akai, ya hau ya sauka, yaro ya hau ya sauka, a bar jaki ya kora shi kadai ya huta, sai ya zama zango na ƙarshe wanda zai shigar da su cikin Baitul Maqdis. Sayyidina Umar shine da korawa, yaro ne da hawa. Yaro ya ce ranka ya dade na yafe ka hau, Umar ya ce a'a kai zaka hau ni in kora. Haka muka shiryo tun daga gida, haka aka shiga ga manyan gwamnonin Umar sun fito za su tarbe shi. Sai suka ga Sayyidina Umar na kora jaki, shugaban ƙasa yana kora jaki ga yaran shi a sama ADC'n shi. Abin ya ba su mamaki, Umar ya ce haka muka tsaro tun daga gida, ba laifin shi bane, haka muka tsara. Umar ya zo da rigar shi faci guda 12 maho, nan bangare iri daban, nan bangare iri daban, faci iri iri haka 12 ko 13. Su kuma ga gwamnoni kowa ya sha manya-manyan kaya, an kafa hula da tabarau kenan a gaban goshi, ana jiran gwamna shugaban kasa ya zo a tarbe shi. Abu Musa al-Ash'ari ya ce ranka ya dade wannan riga taka, ka rufa mana asiri, ka cire ta, ka sa mai kyau a shiga, dan mu ma mu danyi personality mana, ko mu danyi daraja, a kalle mu da idan kima. Umar yace a ita Allah ya ba Umar dan haka irin ta Allah yake son a ga Umar da ita da Umar Allah na son a ganshi a cikin babban riga da abubuwa da ya bashi tunda wannan ya bashi to ita ta dace da shi don haka haka suka yi juyin duniya Umar yace sam haka za a je a karɓi mabudin suna tinkarar wannan kirista dake da mabudin Baitul Maqdis a hannu sai mika Umar yace irin ka muka karanta zai zo ya karba wannan mahudin kala 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 din irin ka ne karatun mu ya nuna amma wannan shadda da wagan bari da wane ne ba irin ta mu karanta to sayyidina Umar kenan jama'a radiyallahu anhu Allah ya shiryar da mu to dan haka lallai ne jama'a wallahi sai an bayyana yadda al'amura suke na farko yace adda'awatul qadiyaniyya tamhidun awwalan adh-dhurufu allati nasha'at fiha bayanai akan halin yanayin wurin da wato ainihin ita da'awa ta qadiyaniyanci ta taso yaya yanayin wurin yake sannan sai hayatul qadiyani zamu magana akan rayuwa ta shi ainihin Ahmad Gulam yaya ne meye tarihin shi yaushe aka haife shi ina aka haife shi dan asalin ina ne shi yaya al'amari yake game da shi akhlaquhu wa shakhsiyatuhu wadanne irin dabi'u yake da su na mu'amala tsakanin shi da al'umma sai da'awal qadiyani wace irin da'awa wanne irin kirari ya tashi yayi wa kanshi don kafin ya kai ga da'awar annabta akan shi sai da ya fara bin matakai matakai a mai wa'azi ma ya fara comparative religion knowledge irin wa'azin Ahmad Didat kana kokarin nuna wa kristoci kurakuran da suke ciki tare da hujjoji a cikin littafan su a haka ya fara a matsayin al-munasih anil islam yana kare addinin musulunci yana kokarin gwara addinai na ƙarya da addinin musulunci dan ya nuna addinin musulunci ne gaskiya jama'a sai suka bazamo suka taho gare shi to har yadda awa shine mahadi har yadda awar Allah na magana da shi har yadda awa cewa shine annabi Isa har yadda awa annabta haka dai matakai matakai in ka bi mu a hankali in Allah ya so zaka ji bayanai dalla dalla da izinin Allah sannan rabi'an khamisan idda'uhu nubuwa war risala za ai bayani akan ainihin da'awa ta annabta da manzanci da yayi da awa annabta da kuma manzanci a can baya in baka manta ba mun kawo cewa sahihiyar ma'ana ta annabi ita ce mutumin da Allah ya magana da shi cewa ya dauki ainihin littafin wani magabacin shi daga cikin manzanni yayi wa'azi da shi aka ce shi ake cewa annabi manzo kuma fa shine ainihin mutumin da aka bashi sabon littafi nashi sukutun da guda muka ce wannan fasara ko da yake mai yiwa ka ji ta sabawa abin da kai kafi sani cewa annabi shine ainihin mutumin da aka yi mishi wahayi amma ba a ce ga yawo kowa ba manzo kuma shine wanda aka yi wa wahayi aka ce ga yawo kowa wannan dirkaniya ce da bankaura yaushe ina kaga annabi kuma a ce ba a ce ga yawo kowa ba to taya aka gane kuma ya zama annabi ma'ana yi zauna yana ji yana ganin mutane batattu a'a sahihiyar ma'ana cikin zantutukan da suka yi ita ce annabi shine wanda ya dauki littafin wani magabacin shi cikin manzanni ya wa'azi da shi da umarnin Allah manzo kuma shine wanda aka saukarwa da sabon littafi kar yayi ainihin wa'azi da shi to sai a ce mishi manzo to shi wannan yayi da'awar annabta shine ya dauki littafin annabi yana wa'azi da shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi da su daga baya kuma shi ma sai da'awar cewa an yi mishi wahayi nashi littafin su kutun da guda yana da nashi qur'anin yana da nashi hadisan don haka sai mallan yace sabi'an mis abubuwa na bakwai da zamu kawo namazij min wahayihil maz'u zamu kawo maka wasu misalai na irin wahayin shi irin qur'anin shi zaka ji irin tashi qira'ar irin nashi hadisan sabi'an sai kuma abu na bakwai aqaidul qadiyaniyya fillahi wadanne irin aqidoji yan qadiyaniyya suke da su game da Allah a farkon littafin nan baka manta ba mun ga maka aqidojin mu game da Allah cewa Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a wajen sunayen shi da siffofin shi da wajen bautar shi da wajen ayyukan shi to duk muka yi maka sharhi akan wannan to su masu bin addinin qadiyaniyya wace irin ainihin wato aqida suke da ita game da Allah sai kuma saminan ainihin wato nubu'atuhu irin anna ainihin wato abin nan irin annaba annabtar shi iri da yadda ta karkasu sai kuma tasi'an ilga'uhul jihad to wannan huwa alhadaful akbar na ingila babbar manufar ingila da ta kafa shi kenan dama yayi kokarin tarwatsa jihadi gwamnatin kasar ingila ita ta sa aka kaga mata wannan hadisi da kuke ta hawa tira me kuna wa'azi da shi cewa raja'ana minal jihadil asghar ila al jihadil akbar jihadun nafsi hadha hadithun batilun laysa lahu wa hatta al isnadul makdhub har isnadin ƙarya wannan ba shi da shi wai an je yaki an dawo annabi da sahabbai sun jikkata ana ta nishi ana ta tunanin wani irin bala'i kenan aka fuskanta sai annabi yace ai kadan kenan ma akwai babban jihadi a gaba to wanne wai jihadun nafsi shine kai zauna kai ta wurdi kai ta zikiri ba abin da ba kama fara tunanin kaje kai jihadin kafirai ba wai kai kana son ka tsarkake zuciyarka tukuna don haka magana jihadi ma bata taso ba ba musulmi da yake shakka dangane da ainihin haka amma ba za a ce ba za ku zauna wai ainihin ba ku da tunanin jihadi ba jihadi manzon Allah yace mutumin didda ya mutu bai taba jihadi ba bai taba riyawa zuciyar shi yayi jihadi ba haramun ne wannan mutun ya samu aljannar Allah baka taba yin jihadi ba to amma kai da zuci ma baka taba tunanin kai jihadi ba ka mutu to ka mutu babu alƙawarin Allah tare da kai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to saboda haka yana daga cikin kafircin wannan mutum yana musun jihadi cewa babu wani jihadi bas yadda da jihadi ba har zan zo da littattafan shi da na yaran shi yadda zaka ji suna cewa yana daga cikin abin da yasa turawa suka rinka zargin musulunci cewa musulunci ya kuga mutane cikin addinin shi ne ta hanyar takobi yace to babu inda aka ce ka kama wani mai rai dan uwanka ka kashe shi saboda ya ki shiga addinin ka wai da sunan jihadi yace babu wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to dan haka sai mu fara alqadiyaniya aw al-ahmadiyya dayan biyun nan shine sunayen da ainihin ake gaya musu a can kasashen su da suka bubbugo an fi gaya musu qadiyaniya a kasashe bare da suka shiga kuma kamar kasashen mu an fice musu ahmadiyya sai yace tamhidun gashin fida hadhihi ta'ifatun muhdatha zaharat fi awail al-qarn ar-rabi 10 al-hijri fi qadiyan min ard al-hind yace wannan ainihin wato wata kungiya ce wadda aka kirkiro ta ta fito a ƙarshen ainihin wato a farko-farkon ƙarni na 14 na hijira kamar yanzu muna cikin ƙarni na 15 kenan na hijira haka ake lissafin tunda muna hijira 1420 to an shiga cikin ƙarni na 15 kenan to a farko-farkon ƙarni na 14 wato kamar shekaru 100 da suka wuce da wasu abubuwa a farko-farkon wannan lokaci ne shi Qadian a wani gari mai suna Qadian zamu ji cikakken tarihin garin in Allah so min ardil hind wanda ke karkashin kasar India wa za'imun hilatiha bal nabiyha allazi tanabba laha yud'a ghulam ahmad ibn ghulam murtada shugaban wannan ainihin wato kungiya ko kuma annabinta da take da'awar shine annabin wannan addini ainihin ana kiran shi ghulam ahmad dan ghulam murtada wala tazalu hadhihi at-ta'ifa qa'imatan ila al-yawmi yace kuma wannan kungiya har tana nan har yau bata gushe ba tana gudanar da harkokinta wa khassa fil biladi ghayr al arabiyya musamman a kasashen da ba na larabawa ba na awi junubi afriqiya kama ainihin wato irin kasashen kudancin afrika da makamantan su wa amerika da kasar amerika wa ghayriha da wasu kasashen daban duk kasar da suka ga musulunci ya shiga sabo sai su saurin shiga tare da wannan aqidar domin mutanen da suke tsofaffin musulmi ne an gwada irin su a India da Pakistan an ga irin yadda aka samu matsala da su kamar yanzu ka tafi mutanen kasar Sokoto misali ko mutanen kasar Kano ko mutanen Gombe kaje ka ce zaka kai musu wata sabuwar aqida a musulunci za a yi ta jayayya amma tafi Kalaba ko Akwa Ibom ko Ummu Ahiya Abiyar State kaje ka kai musu musulunci a Shi'ance ka gani za su karba ka kai musu musulunci a malikiyance ko a shafi'iyance ko a salafiyance duk yadda ka kai musu haka za su fahimci musulunci jama'a mun fahimci wannan to dan haka sai suke kokarin kasashen da ba na larabawa ba sai suke kokarin tunkuda musu waɗannan aqidoji wa hum yusammuna anfusuhum fi tilkal bilad ahmadiyya in sun shiga garuruwan nan waɗanda ba na larabawa ba sai su rinka kiran su ahmadiyya da ka taba sai su ce ai annabi ahmad annabi ba yana cikin sunan shi ba sai su maka dungu ce annabi ahmad ahmadiyya muke bi to shine sai ainihin malam yake cewa wa qad kanat wala tazalu tastatiru bil islami wa tad'i annaha firqatun islamiyya fi suratin jadida hatta sara al muslimuna fil pakistan diddaha wa talabu bi'tibariha aqalliyatan ghayra muslima fastajabat hukumatu al pakistan ba'da anatin shadidin yace wannan kungiya ta ainihin qadianiyya har yanzu bata gushe ba fa tana suturta kanta da sunan musulunci tana daukan musulunci tana mai da shi shine garkuwa yace to har kuma suna ainihin wato fitowa da surori na addini na musulunci har sai da ainihin matsala ta kamari a kasar Pakistan kun san kasar Pakistan asali tare suke da kasar India da musulmi suka yi karfi shine sai suka ainihin janye jikin su sai suka sanya wa kasar su Bayakistan wato tsarkakakkiyar kasa daga kafirci ma'anar ta kenan da harshen su to shine anan kasar Pakistan da yake musulmi ne 100% wallahi alhamd sai ainihin suka tayar da tawaye su musulmin kasar cewa lallai suna neman kada gwamnati ta sake ta yadda da ƴan Qadianiya a matsayin musulmi amma ta dauke su a wasu tsiraru ne masu bin wani sabon addini to bayan doguwar jayayya da aka yi da gwamnatin Pakistan sai ta yadda ta tabbatar da wannan a hukumce cewa an tabbatar da cewa ƴan Qadianiyan nan ba musulmi bane bayan ba musulmi bane wasu tsiraru ne masu bin wani sabon addini da ya shigo kasar to haka abin yake a dokar hukuma to haka wannan ka'idar ita ce ta tabbata wa ainihin kasar Saudi Arabia don haka duk mai bin aqidar Qadianiyya baya zuwa aikin haji matukar da wannan suna misali kamar yadda kai zaka tashi tafiya aikin haji ya sunanka ka sa Ibrahim Abdullahi As-Salafi ko Ibrahim Ahmad Al-Maliki a barka ka shiga Saudiya tunda kai musulmi ne to da zaka sa ainihin Ahmad Ghulam Al-Qadiani to ba za a baka ka shiga ba saboda an tabbatar da kai zunzurutun kafiri ne kuma doka ce ta Allah a cikin Al-Qur'ani cewa kar a sake barin wani kafiri ya sake ainihin wato shiga kasar Makka jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sai kuma zarafin yadda wato kasar India take a lokacin da wannan aqida ta samu dama shigowa wannan in ba amanta ba shine na takaita mana bayani akai wato kasancewar kasar India tana cike da ruhi na addinin musulunci jama'a a da kasar India ce ta fara bugawa musulmi littafi gurji da ake cewa gurzawar dutse in ka ga rubutun su sai ka ga kamar da hannu akai shine zaka ji tsofaffin malamai suna cewa bugun dutse kamar yadda nan bugun mu na larabci in aka ganshi mai kyau na inji sai ka ji da ta suna cewa bugun misra to in aka ga bugu kuma sai a ce wannan bugun dutse kenan na India manya-manyan littattafai na addinin musulunci a kasar India aka fara buga saboda yadda suke da karfin yi wa addinin musulunci hidima to wannan abu da irin halin musulunci da aka gani shine Ingila ta marmaza ta shigo da wannan a ƙarƙashin hukuncin da take na ainihin zalunci a lokacin Allah ya shiryar da mu to wannan shine yanayin da ya ainihin samu har ita kasar ta samu damar wato karban wannan ainihin wato abin nan aqida bari mu mana misali don mu gane a lokacin da ƴan Shi'a suka taso a kasar nan kamar kwatankwacin shekaru 15 ko kuma ƙari da haka kadan sai suka ainihin tafi Kano Beirut Road mai yiwa ka san Beirut Road a Kano sai suka tafi Beirut Road sai suka samu wata cibiya sai suka kafa akwai kwarori wato mutanen kasar Lebanon galibi waɗanda suke zaman malanta in azumi yazo ana zama ana tafsiri to dan Najeriya kuma dama da yawanci kuda ne garin kwadai ake kama shi in aka je aka yi tafsiri za a sharuwa da magariba a kawo ƴan tantada da lashe-lashe dama duk wanda ya san Kano kyakkyawan sani ya san Beirut Road layin kwalama ne da taba-taban abubuwa to nan sai kaga matasa sun je sun taru a ne musu tafsiri in an gama a sharuwa a ci dadi haka da haka aka farauto wasu to amma da aka ga abun bai samu karbuwa yadda ake so ba sai aka tafi Bauchi aka kafa dabar Shi'a a can da aka tafi Bauchi can aka ga cewa nan ma bata samu karbuwa ba sai aka ce to a dawo Kano da wata surar in aka dawo ka a ce za a koma can baya amma a shiga daga nan kurkusa don haka sai suka je suka samu can wuri nan daidai kusa da wajen gidan zu a wani layi da ake cewa Court Road sai aka zo nan sai aka kafa cibiya ta Shi'a a Kano to na daga cikin hikimar su shine in ka dubi mutanen Kano dariƙa ta ratsa su to ratsa su da dariƙa din nan te don haka suna da imani da waliyai na gaskiya ne da na bankaura gashi nan sannan sharifai ga sunan mutun zaka ga ya sanya rinannen riga da bakin rawani ya sha shuni yana yawo shi sharifi ne shi jikan manzon Allah ne wannan duk wanda ya san Kano ya san akwai su wadatattu a Kano to duk mutanen da ke cewa su sharifai ne kuwa jikokin manzon Allah ne to za su fi kowa saurin karbar Shi'a saboda ita kuma Shi'a kullun tana magana akan ahlul bait ne kaunar jikokin nan ƴaƴa da jikokin manzon Allah so da haka sai suka yi tunanin wannan siyasar sai aka tafi aka kai ainihin wannan da'awa Kano har zuwa lokacin da don ka san duk abin da kake yi da gaske ko bata ne Allah ba zai ci amanarka ba sai ya wayar da kanka ka dawo gaskiya mafi yawancin mutanen Kano da suke bin waɗannan abubuwa suna bi ne cikin tsarkin zuciya koda sun fada kurakurai to shi yasa sai kaga Allah ya ne musu gamdakatar yana dawo da su kan hanya akan al'amura da tafiya ta tafiya shine Allah cikin ikon shi sai musu gamdakatar kansu ya waye suka yi wa ainihin addini shi an ci ta waye suka ci gaba bin addinin musulunci a yadda yazo a cikin alqur'ani da sunna to na kawo mana wannan misali ne dan ka fahimci me yasa akai tunanin cewa shi'a za ta samu ainihin karbuwa a Kano to in ka fahimci wannan misalin sai kaga hikimar ita ce don an san cewa Kano ashe kintsatsan wuri ne daga su karbi duk mutumin da yake da'awar yana son yan gidan annabi domin mutanen Kano suna da yawan yadda da mutanen da suke danganta kansu ga cewa su sharifai ne jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kasar India shine aka gyara ta a yadda yake za ta iya karban wannan da'awa domin zarafin yanayin wurin ya zama yayi daidai da in an kawo musu wannan ainihin matsala ta cewa wannan mutum annabi ne sai su ainihin iya karban shi saboda ina son ka san cewa duk duniyar musulunci kuma duk da karfin da musulunci yayi tun a wancan lokaci dangane da ainihin kasar India amma babu kasar da bid'a take bin su take fata-fata da su irin kuma kasar India babu kasashen da yake ainihin kuma suna da tsaurin ra'ayi akan bin mazhabi irin ainihin kasar India domin ahnaf ne hanafiya kuwa dama kowa ya san su da tsaurarawa a tsaurin ra'ayin su dangane da bin mazhabin su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sai mallam yace saniyan abu na biyu da zamu tattauna akai shine hayatu gulami ahmada alqadiani tarihi dangane da shi gulam ahmad alqadiani shi wannan annabin ƙarya din cikakken sunan shi mallam yace huwa gulamu ahmad ibn gulam murtada wa huwa farisiyul asl sunan shi gulamu ahmad dan gulam murtada asalin shi ba farisi ne Farisa tana daukar ma'anar kasar Iran amma ina son ku fahimci cewa an ce Farisa kasa ce wadda yake tafi kasar Iran ta yanzu fadi kamar yadda an ce Najeriya to Najeriya tana da bambanci da daular Shehu Usmanu a yadda take a da domin daular Shehu Usmanu ta shiga har cikin Benin Republic Kotono Malam Abdullahi Gondu governor ne na Gondu kuma ainihin Benin Republic Kotono tana karkashin Gondu to kaga ashe Najeriya tafi yadda take fadi a wancan lokacin in ka dube ta tana kuma yamma sai kaga cewa kuma Najeriya kuma a yadda take zamanin Shehu Usmanu kuma bata kai haka ba domin wasu daga cikin kasashen Yarbawa kamar Oyo kamar Ilorin suna cikin daular Usmaniya amma kuma in ka buga ka shiga kasar Inyamurai fa kasar Inyamurai kuma bata cikin ainihin daular Usmaniya to in aka ce Farisa Farisa tana daukar kasar Iran amma ina son ka san cewa akwai wasu kasashe waɗanda a kasar Iran a kasar Farisa suke a da can a yanzu kuma ba su kasar Iran to shi dai wannan ainihin asalin Ahmad Gulam asalin shi ba Farisi ne ko da yake zaka zo ka jirgingimu masu yawa dangane da nasabar shi da kanshi rahala aba'uhu ila mantiqatil Punjab min ardil Hindi iyayen shi ainihin wato sun taso daga Farisa din suka koma zuwa yankin ainihin Punjab na kasar India wa banau biha qarya sai suka gina ainihin wani kauye a wannan gari na India Samauha Islamabad sai suka sanya wannan gari Islamabad wa tu'raful an bi Qadian a yanzu an fi sanin sunan garin da Qadian sunan garin kenan kaji asalin garin iyayen shi ne da kakannin shi suka zo suka kafa sai suka sa mishi ainihin wannan suna Islamabad to amma daga ƙarshe sai aka zo ana kiran shi Qadian to daga nan ne ake ce mishi Al-Qadiani daga nan addinin ya samo suna Qadianiya ko da turanci Qadianism wa kana yaz'umu Al-Qadiani anna aslahu maghuli amma shi kuma ariyawar shi Ahmad Gulam yana riya cewa shi asalin shi baturke ne summa da'a anna zalika min ma'lumati aba'ihi sai daga baya ya dawo yadda awar cewa wannan labarin ma ya samo shi ne daga iyayen shi da kakannin shi cewa asalin shi shi ba Farisi bane amma baturke ne walakinna Allah fima ba'd kama yaz'umu sahaha lahu zalika wa akhbarahu anna aslahu laysa min al-atrak sai kuma yace daga baya kama yadda yake riyawa Allah ya mai wahayi ya bashi ingantaccen labari cewa asalin shi shi baturke ne wato asalin shi ainihin ba baturke bane shi amma shi daga Farisa yake wa haka ma kala huga abin da ya fadi irin wahayin da aka yi mishi irin abubuwan da ya fada da farko yace ana qara'atu fi ba'd al-kutub fi sawanihi aba'i wa ajdadi yace ni na karanta a wasu littattafai daga cikin littattafan tarihin da iyayena da kakannina suka aje annahum min qabilati maghul cewa asalin iyayena daga kabilan maghul ne wato turkawa wa haka za sami'tu min abi yace kuma haka naji daga mahaifina walakin Allah auha ilayya sai dai daga baya Allah ya min wahayi annahum laysu min al-atraki cewa iyayena da kakannina ba turkawa bane balhum min bani faris amma su daga farisawa suke wa aidan yace kuma har wa yau akhbarani Allah Allah ya bani labari anna ba'd jaddati cewa wata kaka daga cikin kakannina mata kunna min bani fatima wa alil baiti ta kasance daga cikin ayayen sayyidatuna fatima ne wato asalinmu kuma mu mutan gidan annabi ne to kun ji wannan ra'ayin farko kenan nashi summa lam yasbut ala ra'ayin wahidin to bai tabbata akan ra'ayi guda ba bal fi kulli marratin yad'i da'awa jadida kowane karo sai sake wata da'awar ta ƙarya sabuwa iz domin kuwa lam yaktafi bi hadhihi da'awi bai takaito akan waɗannan ƙarirayi ba bal qala marratan ukhra wani lokacin ma daban sai yace ana siniyul asal ni asali chinese ne to zaka ji fa dalilin da yasa in yaji daraja tana can sai tsallaka yace shi kaza ne in yaji daraja ce can sai tsallaka zaka ji dalili yace wallahu a'lamu bi haqiqatihi malan yace Allah ya san haƙiƙanin da asalin shi wa sayati insha Allah sababul ladhi li ajlihi kana hadha litrab yace nan gaba bayani zai zo in Allah ya so wanda zaka ji dalilin da yasa shi Ahmad Gulam yake irin wannan danganta kanshi yau yace shi ba zazzage ne gobe yace a ba sakwace ne jibi yace ba katsine ne shi gata yace ba Kano ne shi anjima kuma yace a daga kwata ne yake zaka ji dalilin da yasa yake haka misali Allah ya shiryar da eh sai yace waqad ulida gulam Ahmad ama 60 wa 50 wa 200 wa 1000 hijriya al muwafiq لامي 39 و 8 و الف ميلاديه ودرس في صغره عده علوم منها الصرف والنحو وبعض الكتب العربيه والفارسيه والطب والعرافه اكاتي ان هيفي شي احمد غلام هجره النبي نا ده شيكرا 1256 وانده ديدي ده 1839 ko 1839 ko 1840 gurgurdan yadda su masu tarihin shi suka saba ko 1839 ko 1840 bambancin shekara ɗaya ake tunanin misali a ce an haife shi 98 ne ko 99 amma dai dangane da hijriya an tabbatar da cewa an haife shi hijira na da 1256 ya koyi karatuttuka daban-daban yana karami daga cikin su akwai ilimin sarf ilimin da zai taimake ka ka iya gina ainihin kalmomi a larabci da kuma ilimin nahawu yadda zaka iya gyara wasu la waɗanda suka shafi musamman ginin ƙarshen kalmomin nahawu sannan da wasu littattafai na larabci ya kuma koyi harshen farisanci ya koyi kuma tibbu wato wasu abubuwa dangane da abubuwan likitanci wal arafa sannan kuma ya koyi duba saboda kamar yadda zai faɗi baban shi yana yin duba baban shi dan duba ne walakinahu lam yaflah fi dirasati ulumi shari'a sai dai da yazo zai koyi ilmomi na shari'a sai Allah bai mishi gamdakatar ba anan kal hadisi wal fiqhi kama hadisi da fiqhu dama zaka samu duk mutanen da Allah ya yawaita karatun hadisi cikin su sai kaga cewa bid'a ta yi karanci ta rasa yadda za ta shigo cikin su shi yasa zaka ga malaman aqida sai kaji ana ce musu ainihin wato ashabul hadis indai kaji an ce ai wani ashabul hadis ne ma'ana babu dama indai aqida ne babu sassauci ba sa alaman cewa bid'a ko ta ina sai sun lakada mata duka sun ga bayanta sannan su rabu da ita saboda haka kaga da yazan bai samu nasara wajen hadisi da fiqhu ba wa ghairihi ma da waɗansu ilmomi na shari'a to shikenan sai ya koma larabci da abin da ya shafi waɗancan ilmomi kuma da ɗan abubuwan da suka shafi duba da makamantansu wa hadha ma zakarahu huwa haythu yaqulu shi da kanshi ya faɗi wannan ba sharri akai mai ba ga abin da yake walamma tara'atu wa wada'tu qadami fi shabab yayin da na fara tasowa na fara zama saurayi qara'tu qalilan min al-farisiyya sai na karanta kadan daga cikin harsan farisanci wa nubzatan min rasa'il sarf sannan na karanta kadan daga wasu littattafai kanana na ilmin sarf wa nahwi da nahwi da kuma ainihin wato wa iddatin min al-ulumi da wasu ainihin wato kadan da wasu da dama daga cikin ilmomi wa shay'an yasiran min kutubit tibbi da kuma ainihin kadan daga cikin wasu littafai na koyan ainihin tibbanci wato al'amuran da suka shafi asalin likitanci wato asalin kalmar tibbu kenan amma bahaushe sai bata ta sai mai da ita tibbu saboda ta ta ne wa bahaushe wa hadar fade in ta zo a larabci to sai mai da ita tsa sai ce fatima fatima madadin fatima mun fahimci wannan fahe sai ce tsahe tahiru sai yace tsahiru to kalma ta nemi shi wahala fade to sai dibbu sai yace tsubbu to sai kuma bahaushe sai fassara tsubbun da mummunan abu amma asali likitanci ake nufi sai in mutun ya kama wata hanya ta karkata sai a ce ya zama arafa ya zama duba kenan to shine yace ya karanta kadan daga littafai na ainihin tibbu sai yace wa kana abi arrafan hadikan yace kuma baban shi ya kasance kwararren dan duba ne wa kanat yahu lahu yadun tula yana da ainihin hannu mai tsawo fi hadal fanni wato baban shi yana da matukar kwarewa a wannan fanni fa allamani ba'd kutubi hadhihi sinaa yace sai uban shi ya koyar da shi wasu daga cikin littattafai na wannan aiki na ainihin sinaa tsibbu kasal hatta wannan ainihin wato bokanci da duba akwai littattafai suna nan an rubuta akan su munasaba akan wannan a kasar nan ma akwai littattafan wani zindiki da aka fitini da su lalle ne mutanen kasar nan su hankali da waɗannan littattafai wani zindikin mutun ne a kasar Masar boka ne dan duba ya rubuta littattafai da dama kuma ya watso su kasar nan saboda yana da almajirai da suka je wurin shi suka yi kwasa-kwasai suka yi karatuttuka to sai aka zo har buga littattafan ake yi ga sunan sihiru Haruta wa Maruta sihiru kaza shine aka samu wani dan uwan shi batacce ya zo yayi littafi ya fassara da Hausa ya ce wai duba da kanki in ka san wannan littafin kai a hankali da shi wani batacce ne aka samu ya kawo yadda ake bokanci yadda ake duba yadda ake tsafe-tsafe wai duba da kanki wai ba ma sai kin je wurin malami ya miki duba ba wai ke ga ma yadda zaki ki duba da kanki Allah ya shiryar da mu summa qala sa'annan sai gulamu Ahmad ya ce walam yattafiq li at-tawaggul fi ilmi al-hadith yace amma ban samu gamdakatar game da ilimin hadisi ba wal usul da usulul fiqhi wal fiqhi da shi kanshi fiqhun yace duk Allah bai mun budi ba anan illa ka tallin min al wabal yace sai dai kamar gurgurdan a ce ruwan sama ne da yayyafi fa in lam yusib hawabilun wa tal ma'ana kamar in an mamakon ruwan sama to kamar ilimin hadisi da fiqhu kenan to shi a ciki sai dan yayyafi kadan aka danyi mishi kadan ya samu yace walam yaktasir fi dirasatihi ala tilkal ulum malamin da ke ba mai wannan labari sai yace wannan malami bai tsaye akan waɗannan karatuttuka ba kawai bal ta'allama al-injiliziya sai da yaje koyi turanci ma kazalika fi asna'i iqamatihi fi Sialkot a lokacin da ya zauna ainihin a Sialkot a wani gari ne a kasar Pakistan a lokacin da ya zauna sai da yaje koyi ainihin turanci sai malamin ya ci gaba da cewa wa kad bada'a hayatahu fi takashshufin wa zahada ya fara rayuwar shi cikin zuhudu da ainihin tsantsedi zaka ganshi cikin wahala cikin kace-kace da kuncin rayuwa falamma tabawwa az-za'ama ad-diniya da ya samu wannan shugabanci na addini ittasa alahul aishi shikenan sai rayuwa ta yalwata gare shi ingila tana aiko mishi da kudi jama'a aka ce ingila ita ce ta dauki nauyinka kullun dala za ta zo kullun pound sterling za su zo kullun abubuwa za su zo to yayin da ya karbi wannan shugabanci rayuwa sai ta yalwatu gare shi wa aqbalat alaihi ad-dunya duniya sai ta fuskance shi wa aghdaqat alaihi al-amwal dukiya sai ta tunkudowa zuwa gare shi wa asbaha ya'ishu huwa wa ahlihi fi na'imin sai zanda shi da iyalan shi suna rayuwa cikin ni'ima wa bazkhin da wadata wa tasarrufin fil amwali tasarrufan mutlaqan sai zama suna da cikakken ainihin wato holewa game da ainihin yadda za su biya bukatun su da dukiya ba tare da kaidi ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wa ba'da an idda'a an-nubuwa to bayan da ya da'awar annabta yace shi annabi ne qamat alaihi qiyamatul mujtami sai gari duk sai aka taso kanshi wa sarat alaihi sa'iratul ulama malamai kuma duk suka yo kanshi wa kana minhum daga cikin su akwai al-alimul kabir sana'ullah al-atrafi da wani babban malami mai suna ainihin sala'ullahi wani pakistani wani indiya ne shi ma na daga cikin manyan malaman da suka taso wannan malami babban malami ne na hadisi da sunna a kasar India a wannan lokacin a lokacin da wannan zindiki ya taso yana da'awar annabta malamai duk suka taso mishi to wannan shike kan gaba wani babban salafi ne dan ka tabbatar da cewa wallahi in kai imani da Allah wallahi sai kai ainihin duk irin abin da ya faru dangane da annabawan da ka fuskanci kafirai kamar yadda suka fuskanci kafirai ka koma ka kwana lafiya Annabi Nuhu ba ku ji abin da ya faɗa a Qur'ani ba ko Annabi Hud yace summa kiduni wala tanzirun yace din ma kirkin ku yi mini kakku saurare ni ko kadan kai yanzu kai saka ga dan bid'a haka kai ma da bid'a a ranka dan haka yana yo maka kulumboto sai make ka dan me baka da tsarkin zuciya ba wani asiri ne zaka sha ko ka hadiya ba karfin imani ne da zaka yi da Allah shine zai taimake ka ina fatan jama'a sun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mallan ya ci gaba da cewa وفي عام 26 و300 ألف هجرية الموافق لعام 97 ألف ميلادية تحدى القادياني الشيخ ثناء الله هذا بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت ودع الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون إتي أتكين هجراتنا دا دبو تايا دا دلي أكو دا أشرين دا شدا واندي دا 1907 سيشي أينهن واتو الشيخ صناء الله إنا سي مقابلا تيوانا أينهن أحمد غلام akan cewa ainihin makaryaci daga cikin su biyu ya mutu a zamanin ɗaya daga cikin su ma'ana Allah ya kashe tsakanin ni Sana'ullahi da kai Ahmad Gulam Allah ya kashe makaryacin cikin mu ya bar wanda yake mai gaskiya ma'ana wanda yake makaryaci Allah ya sa ya fara mutuwa ina fatan kun fahimci muqabalantar ya addu'ar da ya mishi kenan wada Allah an yaqbidal mubtila fi hayati sahibihi ye addu'a Allah madaukakin sarki ya dauki ran mabarnaci daga cikin ainihin su biyin a lokacin ainihin wato rayuwar dayan wanda yake mai gaskiya sannan wai to ta wacce sanadi ta wacce hanya yake roƙon Allah ya kashe makaryaci daga cikin mu biyun sai addu'a Allah ya dora mishi ainihin wato cuta mislal haida kamar zawo al haida da ha ba ha ba ha al haida shine haila na mata al haida shine ainihin zawo wa ta'un da kuma abin nan annoba kamar amai da gudawa kenan yakunu fihi hatfahu wanda wannan ne zai zama ajalin shi to wannan ita ce ainihin wato muqabalantar da suka yi karshe to a haka aka kwana to me ya biyo baya wa ba'da 13 shahran wa 10 ayyamin taqriba bayan watanni 13 da kusan kwana 10 usiba alqadiyani bi da'watihi sai Allah madaukakin sarki ya kama wannan baqadi shi ainihin Ahmad Gulam da addu'ar waccan ainihin da suka yi wanda suke a tsakanin su wayu wadduhu zalika ma zakarahu ibnuhu bashiru ahmad an surati mauti abihi haythu yaqulu abinda zai kara mana bayani sai yace bari mu bar dan shi mai suna bashir ahmad ya ba mu labarin yadda uban shi Ahmad Gulam ya mutu ma'ana bari mu dauko ainihin riwayar mutuwar uban shi wannan ainihin zindiki daga labarin da dan ya bayar ga abin da dan yace yace akhbaratni ummi mahaifiyata ta bani labari anna hadratahu ay al-ghulama ihtaja ila baiti al-khala'i ba'da at-ta'ami mubasharatan yace mahaifiyata ta bani labari cewa mahaifina gulamu ahmad wani lokaci bayan ya ci abinci da daddare sai kuma ya buƙaci zuwa ga shiga ban daki kai tsaye daga gamacin abincin sai ya buƙaci zuwa ga shiga ban daki ثم نام قليلا بعد ان جه داو بان داكي سي كونتا يي بچي كدان وبعد ذلك احتاج مره اخرى الى بيت الخلاء فذهب مره او مرتين اليها بدون ان يشعرني ثم ايقظني بعد ان جه داو بان داكي يزو يي كونتا كدان سي ساكي تاشي يي ساكي كوماوا بان داكين سو داي هكا كو سو بيو ايتما تاشي تاكي بادا لاباري تاتشي هكا يي فارو سو بيو با تاره دا يا سانر داني با تو سانان سي تاشي ني دغا بچي فرأيتُ أنه ضعيف جداً سينجا جكين شيروني متوكا وما استطاع الذهاب إلى سريره بامازي إيه هوا كان قدان شبا فإذا جلس على سريري وأنا فإذا جلس على سريري سيتاسو سيزونا كان قدونا أنا فبدأت أمسحه وأمسجه وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى سيزونا قدونا إنجما تسيتشي سينرنك الششاري مش جكينشي سيساك جنكاشي ياساك كاماشي ولكن الان ما استطاع الذهاب الى بيت الخلاء اما كما a wannan karan sai ainihin kasa zuwa hatta ban daki din ma falidha qadaha inda sarir to don haka sai kashin nan take a ainihin wannan gadon nata wataja qalilan sai dan kwanta kadan badal qaba bayan ya gama yin wannan kashin walakin adhafa balaga ila muntahahu ya kai matuka wajen rauni faja'atu alhaja marratan ukhra faqadaha ya kai matukar rauni sai kashin ya sake tayar mishi sai ainihin sake yin shi a nan wurin wannan gado dai sun maja a hulkai sai kuma amai ya zo mishi wa ba'da ma faraga min alqa'i da ya gama wannan amai kharra ala zahrihi sai ya fadi ta baya wastadama ra'suhu bi khashabis sariri sai kanshi ya bugi katakon gadon wata gayyar haluhu sai halin da yake ciki sai ya canza to kaji a ƙarshen yadda ya kare kenan mallai yace wa nasharat ihdal jara'idil hindiyya an samu daya daga cikin jaridojin kasan India a wannan lokaci suka bada labari ta bada labari anna najasata kanat takhruju min famihi qabla al-maut, kashi ma ya rinka fitowa ta bakin shi kafin ya mutu, wa mata ya mutu, wa kana jalisan ala baitil khala, yana ainihin wato zaune akan shadda, liqada'i hajatihi, wajen biyan buƙatar shi, kaji ƙarshen ainihin wato ta kadari kenan. Wa haka za usiba bi maradil cholera, aka ce haka dai cutar cholera ainihin ta kama shi, kama sarraha bi zalika bi nafsihi, kamar yadda shi da kanshi ya ainihin bada labari. To ga labari, ya taho labari ga lokaci ya kure insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.